This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna Jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye ta tushen radio amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalo da kuma Niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abuce tare da Ladan Ibrahim Ayawa muka sake shigowa domin gabatar da shirin namu na hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji yunkurin da ma'aikatan cikin gida a Najeriya za ta yi na inganta gidajen yari. Za mu kuma waiwayi wakilinmu a jihar Adamawa domin jin halin da 'yan gudun hijiran da aka kawo daga ƙasar Kamaru suke. Maryam Dauda za ta gabatar da shirin kallabi, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masu sare, assalamu alaikum. Kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai harin tashin bom wanda ya faru jiya Alhamis a babban birnin Indonesia, wato Jakarta, inda wanda ya dalilin mutuwar mutane bakwai ciki ko har da mutane biyar din da suka kai wannan harin, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Amaq mai dangantaka da kungiyar ta ISIS ya ruwaito. Yana cewa harin an kai shi ne da niyyar auna 'yan kasashen waje tare da masu tsaronsu. A harin dai akwai 'yan kasan waje har su 20 da suka samu rauni daban-daban. Tun farko, mai magana da yawun 'yan sandan kasar na Indonesia, Anton Chalian, ya ce ba mamaki kungiyar mai alaka da ISIS ita ce ta kai wannan harin, kuma maharan suna son su yi kwaikwayi irin harin da aka kai ne a watan Nuwamba bara a Paris. Shi dai wannan harin an fara kai shi ne ta tada bom bumabumai da safe a kusa da wani shagon sayar da kayayyaki da manyan masaukin baki da ofisoshin jakadanci da kuma wasu ofisoshi daban-daban. Bom din na farko guda biyu ne suka tashi tare a lokaci guda wajen ajiye motoci na kantin sayar da kayan marmari, sai na uku da ya tashi a kusa da wani charge office. Maharan sun yi dauki ba dadi tsakaninsu da 'yan sanda kafin wani lokaci da rana mahukunta suka ce an kawo ƙarshen batukashin da aka yi da maharan. Daga ƙarshe dai an kashe dukkan su biyar, sai dai kuma an kashe wani ɗan ƙasar Canada da kuma ɗan ƙasar Indonesia, inda wannan abin ya faru dai wuri ne da ke da yawan hada-hadan jama'a kuma yana tazar mita 50 daga ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya.
Mai gabatar da ƙara na Amurka ya tuhumi wani mutum mazaunin nan Amurkan da haɗa kai da ƙungiyar ISIS. Wannan takardar tuhumar dai da aka fitar jiya Alhamis ta bayyana cewa Muhammad Al-Shinawi, ɗan shekaru 30 da ke zaune a Maryland, yana haɗa kai da ƙungiyoyin ISIL ta wajen bada abubuwan da suke bukata domin su kai hari. A cikin tuhumar an bayyana cewa tsakanin watan Fabrairu zuwa Disamba na shekara ta 2015, Al-Shinawi da wani daga ƙasar waje sun nemi su samu waɗanda za su shigar cikin ƙungiyar ta ISIL, kuma sun yi hakan ne ta hanyoyi daban-daban. Tuhumar ta ci gaba da cewa Al-Shinawi ya sayi wayar salula kuma ya yi mata rajista da sunan ƙarya da bayanan ƙarya domin samun damar tattaunawa da 'yan ƙungiyar ta ISIL da ke wata ƙasa. Mai tuhumar ya ce wannan ya nuna a fili yadda 'yan ta'adda ke amfani da hanyoyin sadarwa na zamani domin aikata ayyukan asha. Sai dai ya ce jami'an tsaro masu aikin gano irin waɗannan mutane su ma ba sa barci domin suna gano iri-irin waɗannan mutanen.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. A ƙasa da makonni uku a gudanar da zaben fidda gwani don takarar shugaban ƙasa Amurka, a daren jiya ne dai aka sake gwabza muhawaran ƙarshe tsakanin gaggan 'yan takarar jam'iyyar Republican a jihar South Carolina. Dukkan 'yan takarar kowannensu ya fara ne da hasashen cewa shi ne ya fi cancantar mai gurbin shugaban na yanzu, wato Barack Obama. Misali, a bayanin Senator Ted Cruz na farko, shi ne ya cicciki shugaba Obama a kan abin da ya faru da matuƙa jirgin ruwan nan 'yan Amurka su goma da ƙasar Iran ta kama ta tsare su na ɗan wani taƙaitaccen lokaci. Cruz ya ce muddin aka zaɓe shi ya zama shugaban ƙasa, to ba wani ma'aikaci ko ma'aikaciyar gwamnatin ƙasar Amurka da za a gani yana durƙusa ma wani haka kawai zikau. Cruz dai yana magana ne game da faifan bidiyo da aka nuna lokacin da aka kame waɗannan matuƙa jirgin 'yan Amurka. Ya ci gaba da cewa muddin ya zama shugaban ƙasa, to ƙasar Iran za ta ɗanɗana kudarta. Shi ko gwamnan jihar New Jersey, Chris Christie, ya mayar da hankalinsa ne akan jawabin da shugaba Obama ya yi wa 'yan ƙasa akan halin da Amurka take ciki. Chris ya ce ya kalli jawabin da shugaba Obama ya yi a daren Talata, sai dai yana ganin kamar ɗaukacin kalaman shugaba Obama don na ban mamaki ne. hawa kuma ya soki lamirinsa akan yadda yake ya tafiyar da batun matuƙa jirgin ruwan nan da aka tsare. Ya ce muddin ya zama shugaban ƙasa, to ƙasar Iran za ta shiga taitayinta. Ita ma ƴar takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ba ta tsira ba cikin wannan muhawaran, domin ko gwamnan jihar Florida Jeb Bush ya tayar da magananta akan yadda ta yi amfani da adireshin ta na duniyar gizo da na gwamnati wuri guda lokacin tana sakataren harkokin wajen Amurka. Ya ce wannan na iya jan hankalinta idan a ce yau ta zama shugaban ƙasar Amurka.
Sakataren harkokin tsaron Amurka Ash Carter ya bayyana cewa an zaɓi Janar Joseph Votel a matsayin kwamandan mayakan Amurka da zai jagoranci sojojin Amurka da ke Iraki da kuma Siriya. Carter ya ce sunan Janar Votel ne kaɗai ya miƙa wa shugaban ƙasa domin tabbatar da wannan naɗi. Votel, wanda ya taɓa riƙe ayyukan runduna ta musamman, zai karɓi shugabancin wannan rundunar sojan Amurka ta tsakiya wadda take Iraki da Siriya tana fafatawa da ƙungiyar ISIS. Shi dai wannan sabon kwamandan zai maye gurbin Janar Lloyd Austin ne wanda zai ajiye aiki. Yanzu haka dai naɗa Votel kan wannan mukamin ya nuna sha'awar shugaba Obama a fili na samar da runduna ta musamman da za ta yaƙi ƙungiyar ta ISIS. Votel ɗan shekaru 57 shi ne tsohon kwamandan runduna ta 75 kuma tsohon sojan da aka fafata da shi a yaƙin Iraki da na Afghanistan. Labaran duniya kenan kuka saurara. To, bari mu bude taskar rahotannin namu da batun inganta gidajen yara a Najeriya. Wani abu da ya ɗauki hankalin ministan cikin gida Janar Abdulrahman Dambazau da ke ziyarar gani da ido a jihohin tarayyar Najeriya. Wakilin mu Ibrahim Abdulaziz na ɗauke da ƙarin bayani.
Sai wannan ziyara na tawagar ministan, wanda ma ta kunshi babban sufetan 'yan sandan Najeriya da kontrolan gidajen yari da na hukumar shige da fice da na civil defense, tawagar ta mazayaci gidajen yari, inda ministan ya bayyana aniyar gwamnati na inganta gidajen yari. General Abdulrahman Dambazo, wanda ya ce sun zo jihar Adamawa domin duba gidajen yari, sansanonin 'yan gudun hijira, ya ce dole ne a haɗa hannu domin tallafawa 'yan gidajen yarin. Inda koye bayanin cewa
al'amari ne wanda ba za mu bari ba, dole a yi gyara wannan gyaran insha Allah. To, ba bane da ya kamata a ci gaba da shi, saboda kamar yadda na ce mutum ne ya yi laifin da in an hukunta shi watakila a bashi wata shida, amma shekara 10 yana jira a hukunta shi, watakila ma bai laifin ba, watakila ya yi, Allah ka tsaye sani sai an bincika.
To, kowace matsala ke ta'azzara cunkoso a gidajen yari. Barista Ibrahim Mukhtar wani lauya ne a Najeriya.
Kurkukun nan yadda yake a wancan zamanin lokacin sarauta har gobe haka yake a yanzu, kuma mutane na ƙara yawa, ci gaba na ƙaruwa, kuma laifuka suna hawa. To, kamata a ce yadda ake tanajin ci gaban su titina kuma asibitoci da sauransu, haka shi ma kurkukun sai a ringa tunanin cewa mutane sun ƙara yawa.
Su ma dai kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da ke bibiyan halin da gidajen yarin ƙasar ke ciki na faganin laifin alƙalai da kuma lauyoyi, wanda su ma suna da nasu kason a wannan matsalar. Kamar yadda Alhaji Musa Jika na ƙungiyar Amnesty Safal Group ke cewa,
a kan alƙalai da kuma lauyoyi, domin na farko akwai shari'an da za a ɗauka a kai ma majisiri, wanda yake kuma majisiri kuma ba huruminta ba ne, kamar abin da ya shafi fyaɗe da kuma fashi da makami da kuma kisan kai. To, amma sai ka ga sun karɓi wannan magana, sun kai mutum kurkuku sun aje shi, wanda yake kai ba za ka ce ga ranar da za a yanke mashi hukunci ba. Na biyu kuma, lauyoyi su ma suna taimaka ga wurin cunkoso a gidajen yari, saboda yawan ɗage-ɗagen shari'un da suke yi. So, saboda haka kaga wajibi ne a nan sai an sake garan bawul, an kuma kalli kowanne ya tsaya a huruminsa. Su majisiri su tsaya a matsayinsu, domin suna da iyakan shari'un da aka ce su karɓa, ko kuma irin shari'an da aka ce su karɓa. To, amma shari'un da suke karɓa ya fi ƙarfinsu. Dole sai an koma High Court. Kaga kaman abin da ya shafi fyaɗe, da abin da ya shafi kisa, da abin da ya shafi fashi da makami, duk wani abu ne wanda yake ya shafi High Court. To, amma sai kaga majisiri sun karɓi wannan cases ɗin. Sannan kuma sai in ka dawo sai ka kalli su kansu kuma lauyoyin da ya kamata su kare muradun al'umma da kuma muradun waɗanda ake zargi, su nunar da cewa wannan shari'a ba na majisiri ba ne, na High Court ne, sai kaga kuma ba a yi haka ba. So, saboda haka akwai abubuwa da dama wanda yake mu muna kallon cewa ya kamata lallai-lallai alƙalai su dawo su tabbatar da gaskiya da adalci a kan shari'un da suke yi, saboda akwai abubuwa da dama wanda yake suna kaucewa ba sa tabbatar da shi a hukunce sai dai kawai a dauki mutum a je a aje shi a kurkuku.
Ga yanzu dai dauraro da dama ne ma ke zaune suna jiran hukunci a gidajen yari da dama a Najeriya, lamarin da ke ma zama babban matsala ga tabbatar da adalci da kuma ci gaban shari'a. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Muryar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Madalla sai mu ci gaba da shakatawa da wannan faifan da ke bisa inji. Bayanai na nuni da cewa wato masu taka haƙƙin ɗan adam da hukumomin ƙasar Kamaru suke yi wa wato akwai waɗanda suke taka haƙƙin ɗan adam daga cikin ƴan gudun hijiran da suka dawo aka dawo da su daga ƙasar Kamaru. Wakilinmu Sanusi Adamu ya yi hira da waɗansu daga cikin waɗanda aka dawo daga su daga ƙasar Kamarun, ga kuma bayanin da suke yi.
Dan muwana mai gidana ne aka kama shi a Faransa aka sa shi a furzin. Ba laifin abin da yayi. Yanzu yana da wata bakwai a ciki. Gashi nan an kwashe mu an kawo mu Najeriya, kuma yanzu in muka koma Maiduguri ba wanda zai rike ni da yara na. Ina roke gwamnatin Najeriya su taimaka mini idan akwai yanci a jiya fit da shi. Na haife wannan yarinya da sace da yace zai je siya mana abinci a kasuwa kawai da ya fita aka kame shi. Suleiman Tanko sunan shi.
Malama ya gana Suleiman Tanko kenan. Da daga cikin waɗanda suka gabatar da koken su ga hukumar kare ƴancin dan adam lokacin da babban sakataren hukumar Farfesa Ben Angwe ya ziyarci sansanin ƴan gudun hijiran Fofore da ke jihar Adamawa. Farfesa Angwe, wanda ya ce ƴan gudun hijira kamar sauran jama'a suna da cikakken ƴanci kamar kowane ɗan ƙasa, haƙƙin hukumar kare ƴancin ɗan adam ne tafi kaɗin duk wani da aka keta masa haƙƙi ko aka ci zarafinsa, ciki ma har da tabbatar da ya ci moriyar ƴancinsa na ɗan adam, har da samar da ingantaccen ilimi musamman ga yara ƙanana.
A yanzu haka ma ina magana da shi mai gidansu nan, gashi a nan mun zo mun gani classroom suna da kumi da kumi a nan. To tunda yanzu ba garanti a cewa za su bar can a cikin sati biyu, muna yi masu magana a can kuma su je suna koyi yaranmu, kada zo su missing ride na zuwa makaranta ne. Shine yanzu muna loke su a je a fara masu karatu a can.
Na tambayi Malam Sa'ad Bello, shugaban hukumar kai ɗokin gaggawa ta ƙasa na jihar Adamawa, ko wadanne irin matakai suke dauka wajen baiwa ƴan gudun hijirar kariyar haƙƙinsu kan lamura da suka shafi ƴancinsu na ɗan adam.
Mi wanda suka gaya mana batun kayayyakinsu da aka kwace da su wanda abin da mun mika hukumomi da ya kamata su bi haƙƙokinsu su sakulo musu wayannan kayayyaki, amma bata taba faɗa irin wannan labari. Saboda haka kaji ya sa kan manaja ya tattaro wannan bayani wanda zai aika mishi da shi, shi ma hukumarsu kuma ta san yadda za ta. Kowane hukuma akwai haƙƙokin da ya kamata su yi.
Har yanzu sansanonin ƴan gudun hijira na jihar Adamawa na ci gaba da karɓar sabbin ƴan gudun hijira. Na baya-bayan nan su ne mutane 3,330, mafi yawa daga cikinsu mata da yara ƙanana, da hukumomin jamhuriyar Kamaru ta miƙa wa gwamnatin jihar Adamawa, waɗanda yanzu haka aka zugunar da su a sansanin ƴan gudun hijira da ke Fofore. Sanusi Adamu, sashin Hausa na Muryar Amurka, daga Yola, Najeriya.
To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma na Washington na cewa karfe 2 da kwata na Asuba ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da babban bakon Hajiya Amina Zakari, tsohuwar shugaban hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta. Kwamishiniyar hukumar zabe mai kula da sashen Arewa maso gabashin Najeriya yanzu haka kuma. A shirinmu na yau za ku ji karshen wannan hirar, inda na fara da yi mata tambaya kamar haka. To ko kin gamsu da irin rawar da mata ke takawa a fagen siyasa?
To ya kamata dole a cikin society.
Eh.
Inda akwai mace, akwai namiji, akwai yaro, akwai tsoho, akwai
matasa,
akwai talaka, akwai mai kudi. Idan ba a siyasa ita kuma amfaninta kan cewa a samu kowa daga cikin waɗannan group din suna cikin majalisa ko suna wani wuri na
si wakilci.
Na abin nan na girma. To kai koyaushe in ka zo wuri kai tunanin dan uwanka dake cikin wannan constituencyin da aka za a ce ta talakawa ko ta masu kuɗin ko ta mata, kai ƙoƙarin ka ga ka kyautata musu, shi ne yake sawa society ya ci gaba. Kuma kin ga ƙasashen waje haka take, duk dokokin da za a fitar da su ko wani aƙida na aiki kamata a tunani to me mata za su yi in sun zo layin zaɓen nan, me ya kamata a yi musu? Idan an zo jefa ƙuri'a nan, me ya kamata a yi musu? Idan an zo rajista, me yake kyautata ga mace, me yake kyautata ga youth, yara, nake kyautata ga tsofaffi? To bari mu sarrafa mu tafi da aikin nan ya kula da kowa da yake ciki. In an je majalisa an za a yi wata doka, ai matan za su tashi ce to kafin ai dokan nan, ai ya kamata kun san mu muna haihuwa, ai mana kaza na yara,
haka
kaza saboda yara, a ba mu hutu saboda yara. To shine amfanin mata su shiga siyasa, don su tafi da su ma su san su ta cikin yadda an zo yin aƙidoji ko dokoki za su taimaka wa mace yarwarsu. Amma aka ce duk maza za su yi kai tsaye, za su je su dokokinsu, ba za su tuna wai akwai mace a bayansu.
To yanzu kamar ta waɗanne fannoni ne kike gani ya kamata a kyautata wa mata, musamman ma a nahiyar Afirka?
Mata in an zo siyasa ne ina ganin a ba su sarari su zama su shiga cikin majalisun nan da ƙananan hukumomi da na jihohi da na ƙasa baki ɗaya, na ɗaya kenan. Saboda su zama to suna cikin wanda suke decision ɗin da zai taimaka musu. A taimaka, a ba mu ayyuka. Amma idan gwagwarmaya da maza ba za ta yi ba, a duba dokokinmu a ga yadda za a ajiye mana ɗan kashi kaɗan da za a ce wannan kujerun na mata ne. In tunani na kenan. Sannan kuma duk dokokin da za a yi kafin a yi su a dinga tantancewa, a kira gurgurar da mata a gaskan cewa wannan abin ya bi daidai abin da mata suke bukata. Haka gurago makafi dukanmu dai, kowa dai a cikin al'umma ya zamanto an san da zaman shi kuma ana taimaka mishi. Tsoho ne kamar mu marasa maza, ba ma an san me suke ciki ba wai, in ba Allah ya fitar da kai da ilimi ba, da wani abu ciki ga mace tana ta shan wuya ba ta san ma inda za ta je ba.
To su kuma ta bangaren matan, ta yaya kike gani ya kamata a ce sun kyautata ma kansu da ma sauran ƴan uwansu mata?
Na farko shi ne ilimi. A nemi ilimi ko mun kankance shi, kada a zauna can babu ilimin nan. Ni Allah ya taimake ni na fito daga gida da ake da ilimi, ina cewa Arewa ma muna cikin farko-farkon wanda suka samu ilimi, kuma muna ilimantar da 'yan matanmu. A cikin gidanmu, gidan sarauta ne, za ki ga muna da kannan babanmu da sun ilimi, suna aiki. 'Ya'yan sarki ne amma an kai su makaranta mata, kuma suna na tashi na ga iyaye na za su fita daga
fada. Tun ma a zamanin can kenan.
Ni tun da muka tashi ana ilimi a eriyanmu. To babanmu kuma ya dage ya ce sai mun yi ilimi. Kuma ko yana zaune makoci, ya ga makocin shi ko wani ɗan uwan shi zai fita ɗan shi daga makaranta a aji uku, zai ce bata ta kai aji bakwai na primary. In tana secondary aji uku, zai ce bata ta yi biyar, ta karɓi certificate. Baka san ran da ta za ta kasance, ko kai ka mutu ko mijinta ya mutu, dole kan ilimin nan shi zai ci gaba to kuma alhamdulillah kin ga abin nan ya nuna a kaina ya nuna akan wasu na kusa da ni to ilimi shine mafi muhimmanci abinda mace za ta nema idan ba za ta iya ilimi ba ta nemi sana'a kar ta zauna ta dai samu ta samu abin hannunta da kuma tarbiyyantar da yaranta saboda in ta kai ga shekarun da ba za ta iya aikin nan ba tarbiyyar da ta wa yaranta su ne za su zamanto shi ne zai mai mata kimshiki.
Jama'a masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen hiranmu da Hajiya Amina Zakari, kuma a nan za mu dakata da shirin namu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin babbar baƙuwar tamu Hajiya Amina Zakari da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
To, madalla sai kuma a sharhin jaridun Hausa a Najeriya.
Sharhin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Aminiya, inda ta buga babban labarin ta mai taken yadda Rahama ke rayuwa a cikin roba, yayin da a shafi na uku jaridar ta buga labarin da ke cewa ba za a yi amfani da mu a tarwatsa Najeriya ba, in ji ƴan Shi'a, yayin da a shafi na hudu na jaridar ta buga labarin da ke cewa ba mu ji daɗin zama da zazzaki ba, in ji makwabtansa. A kuma shafi na biyar na jaridar ta Aminiya ta wannan satin ta buga labarin da ke cewa ɗahir makaho, makahon da ke haƙa rijiyar da ta gagari mai ido. A kuma shafi na bakwai na jaridar ta buga labarin da ke cewa an kama masu yunkurin ƙona gidan Jonathan. Har ila yau a shafi na bakwai jaridar ta buga labarin da ke cewa EFCC ta kama Jafaru Isa. A kuma shafi na baya na jaridar ta Aminiya ta buga labarin da ke cewa Bello Haliru ya gurfana a kotu kan keken guragu. A dai shafin na bayan na jaridar ta buga labari mai taken rikicin Yemen, gwamnan Aden ya tsallake harin bom ɗin IS. Kamar kowane mako jaridar ta Aminiya ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken ƙarin kuɗin wutar lantarki. Ita kuwa jaridar Leadership Hausa ta buga babban labarin ta mai taken ziyarar shugaban asusun bayar da lamuni ta duniya. Ba za mu canza tsarinmu na inganta tattalin arziki ba, in ji Buhari. Ba mu zo don neman a ci bashinmu ba, in ji Lagarde. Tarihin asusun bayar da lamuni. A kuma shafi na biyu na jaridar ta Leadership Hausa ta buga labarin da ke cewa rikicin Iran da Saudiya. Tuwon tulu mai wuyar kwashewa. Kuma shafi na 14 na jaridar ta buga labarin da ke cewa taɓarɓarewar mayankan dabbobi a arewa, wasu na yanka irin na 'yan bori da maguzawa. A kuma shafi na 21 na jaridar ta buga labarin da ke cewa Bollywood manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa daraja, in ji Rani. Sharhin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da ra'ayin da jaridar Leadership Hausa ta buga a shafi na uku mai taken wani hali fannin shari'a ke ciki. Muhammad Salis Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
To, madalla, kafin mu ci gaba ga wannan sako.
Tambaya na shine an dauke ni a matsayin ƴan kwangilan da zata ba yara abinci, to nawa ne albashi na gwamnati zata biya ni?
Ni tambaya na da zan ma honorable commissioner, an dauke ni dafa da abinci a makaranta, to yaya ne zan yi in samu tukwane da huwa da kuma su woma da zan sa wayannan kaya?
To mu a matsayin mu na ƴan trader, muna daga cikin wanda za a nema ne wajen bada wannan lemun da aka yi mana bayani, dan an mana karamar hukuma bayani haka. Sannan kuma bambam matanmu sun tafi wannan girki, muna da kamasho ne wanda za a ba mu maza.
To alhamdulillahi, wannan tambaya tambaya ne mai mahimmanci.
Kusare shirin nagari na kowa a ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
To, madalla, sai kuma rayu da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na murya Amerika. Mai magana sunana Salisu Falalu daga Hilili ga Sokoto a tarayyar Najeriya. Allahu Akbar. Allah duka ɗan magangiya Sardaunan Sokoto yau shekara 50 da rasuwar Sardaunan Sokoto. Kowar ɗan Najeriya sun shi kai shi koyi da Sardaunan Sokoto. Allah shi ba shi gabannin iko yin adalci. Allah shi kawo zaman lafiya ƙasa ta Najeriya. Mai magana suna na Salisu Salalu daga Hilili jihar Sokoto.
Mai magana Malam Kamidi daga nan Kalan Labuwa Guduma Ariyar zan duba Jamhuriya Nijar. Gaskiya gwamnatin Nijar ka yi koyi da gwamnatin Najeriya ka samo wa matasa aiki. Gaskiya rashin matasa aiki shi zai jawo wa ƙasa talauci. Allah ya sa wannan saƙon ya cika kunnuwan hukumomin Nijar. Amin kuma amin. Na gode. Mai magana Malam Hamidu daga nan Kalan Labuwa.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Ni ne Atiku ɗan Nijar daga jihar Nasarawa. A gaskiya Muhammadu Yusuf wannan mutum ita da kulle da yake yi na 'yan siyasa game da harkokin zaɓe da yake fice wannan ba shi ba ne kaɗai zai fi masa gure kuma irin abin da yake duniya ta sa masa ido kuma mun san akwai keta a kuma ba shugabanci ba ne wannan kuma wannan kawai haƙƙin talaka a Nijar har yanzu ba a bar shi ba da zafi kuɗin Nijar mazaunin na Farawa.
Assalamu alaikum da farko suna na Aminu Shayi na garin Barbace da garma kuma ta Bandija tana Bantakin Najeriya. Dangane da yadda hukumar asibiti Najeriya ta ɗauki mataki na yadda ake yi a ƙasar Malaysia ta ce za ta yi koyi da shi domin kawo sauƙi a wajen jifan shi ɗan ko kuma sauƙi a wajen tafiya domin waɗanda ba su tafi ba su ma su samu zuwa hakika ya dace kuma muna fatan Allah ya sa wannan yadda aka ɗauki niyya za a yi Allah bai taimaka a samu nasara domin mahajjatanmu da suke zuwa aikin haji kowa da kowa ya samu ya sauke farilla kamar yadda shari'a ta inda na addinin musulunci.
Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai harin tashin bom wanda ya faru jiya Alhamis a babban birnin Indonesia wato Jakarta inda ya dalilin mutuwar mutane bakwai ciki ko har da mutane biyar ɗin da su kai harin. Kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AMAK mai dangantaka da ƙungiyar ta ISIS ya rawaito cewa harin an kai shi ne da niyyar auna 'yan ƙasashen waje tare da masu tsaronsu. A harin dai akwai 'yan ƙasan waje har su 20 da suka samu rauni daban-daban. Mai gabatar da ƙara a nan Amurka ya tumi wani mutum mazauni nan Amurkan da haɗa kai da ƙungiyar ISIL. Wannan takardar tuhumar da aka fitar jiya Alhamis ta bayyana cewa Muhammad El-Shanawi ɗan shekaru 30 da ke zaune a Maryland yana haɗa kai da ƙungiyar ta ISIL ta bata abubuwan da suke bukata domin su kai hari. A cikin tuhumar an bayyana cewa tsakanin watan Fabrairu zuwa watan Disamba na shekarar 2015 El-Shanawi da wani daga cikin ɗan ƙasar waje sun nemi su samu waɗanda za su shigar cikin ƙungiyar ta ISIL kuma sun yi hakan ne ta hanyoyi daban-daban. A ƙasa da makonni uku a gudanar da zaben fidda gwani na ɗan takarar shugaban ƙasar Amurka a daren jiya ne dai aka sake gwabza muhawara tsakanin gaggan 'yan takarar jam'iyyar Republican a jihar South Carolina. Dukkan 'yan takarar kowannensu ya fara ne da hasashen cewa shi ne fi cancanta mai gurbin shugaba na yanzu wato Barack Obama.
To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da jimawa ku sake ji mu da waɗansu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ladan Ibrahim a yau da ya taya na gabatar da shirin da kuma Malam Siri da haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyanmu na yau Malam John Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.